22 ga watan 12 shekara ta 2013 a lissafin Turawa. Za mu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na Ahkamul Jana'is na Sheikh Malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano. Idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata mun tsaya ne akan magana ta shida, ma ya harumu ala aqaribil mayyiti, abinda yake haramun ne ga makusanta mamaci su aikata. Mala yace laqad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa la yazalu ba'dun nasi yartakibunaha idha mata lahum mayyitun. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya haramta wasu al'amura, kuma mutane ba su gushe ba har yau din nan suna aikata waɗannan al'amura da annabi ya haramta yayin da mamacin su ya mutu. Fa yajibu ma'arifatu halijtinabiha, sai zama wajibi ne mu san waɗannan abubuwa da aka haramta dan mu guje su. Wala budda min bayaniha, dole ne mu yi bayanin su dalla dalla. Abu na farko a cikin waɗannan abubuwa da suke haramun ne idan an yi mutuwa a yi su, akwai anniyahatu. Anniyahatu wato shine kamar ka ce kukan kera, kuka da ake yi wayyo Allah na shiga uku, wani ya mutu na mutu na lalace, yau ina zan sa kaina, wannan kuka haramun ne. Wa fiha ahadithu kasira, akwai ahadithun kasira, hadisai masu tarin yawa. Daya daga cikin hadisan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, arba'un fi ummati min amril jahiliya, abubuwa guda hudu daga cikin al'amuran da al'ummata suke aikatawa yana daga cikin al'amura na jahiliya. Jahiliya shine a lokacin da babu musulunci kenan, ba aiki da shari'a, maguzanci. Yin aikata waɗannan abubuwa maguzanci ne. Malam annabi yake cewa la yatrukuna hunna, mutane kuma ɗabi'arsu ba su daina waɗannan abubuwa. Al-fakhru fil ahsabi, alfahari da matsayi, ni ne dan wani, mu ne asali kaza, har mu za a ce wa kaza to a je a bincike garin nan, mu muke da asali, mu ne tushen garin nan, ba wanda ya kai mu matsayi, ba wanda ya kai mu dangantaka. Alfahari da irin wannan matsayi, wannan min amril jahiliya, yana daga cikin al'amura na maguzanci. Jahiliya ne shari'ar musulunci ta haramta, ba a yadda da shi ba. Wa ta'anu fil ansabi, suka a dangantaka, a rinka sukan mutum saboda dangantakansa. Kai gafara da Allah, dan gidan mahauta, gafara da Allah, kai da asalin iyayenka masassaka ne, kai da Allah gafara, kai da asalin iyayenka direbobi ne. Irin waɗannan maganganu marasa kyau wanda jahiliya, zamanin jahiliya suke wannan, ko kuma mutum a soke shi saboda danginsa, a cikin danginsa zuri'arsa akwai wani wanda yake yana da wata ɗabi'a mara kyau ko na makamanci wannan. Hadi al-umur kulluha, wannan al'amura gabaki ɗayan su abubuwa ne wanda suke basu dace musulmi na ƙwarai ya rinka yin wannan ba. Wal istisqa'u bin nujum, da neman ruwa da taurari, waya ce ana neman Allah ya bada ruwan sama amma sai tauraro kaza, sai ta hanyar tauraro kaza, ko kuma idan an samu ruwan a ce ai an samu ruwa ne saboda dalilin tauraro kaza, a nemi ruwan don albarkacin tauraro kaza, kamar masu roƙon ruwa da taurari kenan. Kun san roƙon ruwa Allah ne yake bada ruwa. A nan yanzu a gane kurakuran da mutanen nan da ake yi a gargajiya, an zo roƙon ruwa, wai wani wai halilu, ko waye halilin nan ba mu gane shi ba. Mai rigar ruwa halilu, mai wandan ruwa halilu, mai hular ruwa halilu, mai takalmin ruwa halilu, ba mu ruwa halilu. To kaga dai wannan halilun ba a san wani halilu bane ba, da an roƙi Allah kaɗai kullum. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin, shine abinda manzon Allah ya saukar ya karantar da mu sunna wajen roƙon ruwa kenan. Wan niyaha, da kukan kera, wannan mugun kuka da ake ɗaukaka sauti wai dan wani ya mutu, manzo Allah yace wa qala anna'ihatu idza lam tatub qabla mautiha din mace mai kukan kera idan bata tuba kafin ta mutu ba tuqamu alaiha tuqamu yawm alqiyamati wa alaiha sirbalun min qatran wa zir'un min jarab la atashi taran tashi alqiyama tana da ainihin wato sirbalun min qatran wando na farar wuta da kuma zir'un min jarab da ainihin wato riga ta jarab jarab din wani sinadari ne da ake ashana da shi wasu suna cewa kamar kwalta ta yanda in yi kwalta ta shiga wuta kaga dada habaka take to kaga wannan hadari ne da yake nuna cewa duk wanda yake irin wannan kukan kera ko mace ko namiji to wannan bala'in zai same shi to me yasa aka ce anna'iha a hadisin aka yi amfani da kalmar anna'iha mai yin kukan kera mace saboda al'adar yawan wannan koke-koken mata ke yi mata mafi rinjaye sun fi aikata wannan ba a ce maza ba sa yi ba suna yi maza su ma amma mata nasu ya fi yawa shi yasa aka yi amfani da kalmar anna'iha din wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi wal Baihaqi min hadisi Abi Malik al-Ash'ari riwayar Abu Malik al-Ash'ari Allah ya kara musu yarda da rahama kene yanzu anan mun fahimci cewa wannan hadisin ya hana wannan efe-efe kukan nan da ake dan wani ya mutu ana daga sauti ana kwakwazo ana kururuwa wayyo Allah mun shiga uku ana doke-doke ana make-make wannan bai dace da musulmi na kwarai ba abu na biyu mazala ce isnatani fil nasi huma bihim kufr at-ta'anu fil nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit hadisin yana da kama da wancan abubuwa guda biyu a cikin wannan al'umma da suke aikatawa kuma bihim kufur butulci ne al-kufur huna kufurun duna kufur butulci ne wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ba a su suka akan ainihin wato dangantakar mutum da kuma kukan kera rawahu muslim wal baihaqi wa ghayruhuma min hadith abi huraira da imamu muslim da ainihin wato imamu al baihaqi suka ruwaito da wasu su daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama riwayar abu huraira abu na uku lamma mata ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ibrahim al muazzam dan gidan manzon allah sallallahu alaihi sallama dan gidan mariyatul qibtiyya Allah ya masa rasuwa sa'a usama ibn zaid fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama laysa hadha minni dan gidan manzon allah ne ya rasu ibrahim al muazzam dan gidan ainihin wato abin nan sa sadaka sa mariyatul qibtiyya da ya rasu sai wani ya yi kuka irin wannan kukan da aka hana ihu da ƙara shine sa'a shine usama ibn zaid al-hibbu ibn al-hibb kenan masoyin annabi dan gidan masoyin annabi amma duk da haka manzo Allah ya ce laysa hada minni wannan baya tare da ni duk wanda zai yi mu kuka saboda mutuwar yaron nan to baya tare da ni وليس لسائح حق دم مي كوكان كيرا مي ايفو دان اني متوا باشي دا حقي باشي دا ربو باشي دا نصيبي ابو ني باي دا كيو القلب يحزن والعين تدمع وانزا الله يتي زوچيا ذاتي بقين تكي ايدو زي زبد دا هواي ولا يغضب الرب اما فكد ايد دا افساتد دا ابنجي lalle idan an yi mutuwa ba laifi rai ya baci ba laifi ido ya zubar da hawaye amma fa kada mutum ya yadda sakilin zamun bakinsa ya je ya faɗi maganar da za ta fusatar da ubangiji abinda nake so ƴan uwa su lura da shi a wannan hadisin ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama duba matsayin Usama ibn Zaid a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma duba matsayin dan annabi kaga dai duk wani da zai gadara da uba ayya biyo bayan shi to amma ka duba dani na manzon Allah dan cikin shi ya rasu wani yazo yayi kuka annabi ya ce baya tare da ni kuma ya tsawatar wannan yake nuna cewa a gidanka idan aka yi mutuwa sai wasu suka zo suna maka kuka ko maza ko mata a matsayin ka na mai gida to ka hana dan zamu zo kan hadisin dake magana akan illar mutumin da ya kuskure ya bari aka yi masa kuka ko a gidansa ana kukan mutuwa baya hanawa ga hadisi karara manzon Allah an yi kukan mutuwa a gidansa yace a daina ya tsawatar dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin munkari duk barna annabi idan ya ganta ana aikatawa to yana hanawa so kukan mutuwa wayyo Allah na shiga uku ihu ihu in an yi mutuwa wannan munkari ne so barin sa a gida kamar fada ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan barin sa a gida gayyato tsarin jahiliya ne a gidanka ko bai kamata ka bar jahiliya ta rinka gudana a gidanka ba a matsayin ka na musulmi wanda kake son Allah kake son a tashe ka a karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana annabi yayi mana wani tasliya wani rarashi yace ba laifi in an yi mutuwa zuciya kam za ta yi bakin ciki ta yi bacin rai ba a iya hanawa ba amma ka mutuwa a ce ranka bai zai baci ba bai zai yi ba shari'a ta baka dama ka nuna bacin ranka kuma ba laifi kuka na zubar da hawaye ka ta zubar da hawaye wannan ba laifi amma ihu da daga sauti a'a shari'a ba ta baka dama ba رواه ابن حبان والحاكم عن ابي هريره بسند حسن ابن حبان ده امام الحاكم سكرويت wannan riwaya daga abi huraira da isnadi ingantacce tabbatacce laysa li sarikh wa lafz ibn hibban laysa li sarikh hadd lafz ibn hibban laysa li sarikh hadd ay hadd mai kukan kira mai ihu bai da rabo a kiyama Allah kiyaye shine fasarar laysa li sarikhin haqqun a wacin riwaya da abinda zaka zo kai a ce baka da rabo kaga wannan ba daidai bane so ya kamata ƴan uwa mu kiyaye duk abinda zai same ni na bakin ciki na mutuwa to mu rinka tunawa da sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana akan harkar mutuwa din nan kuma idan an ga wani yana yi a nuna masa sunna a ce masa annabi ya hana annabi ya hana sannan kuma ba gata ne wa mamaci ba bal ma azaba ake kara wa mamaci duk wanda dan uwansa ya mutu yake ta kwalla masa ihu da sowa to ya tabbatar yana da ta kara masa azaba kamar yadda zamu zo mu karanta nan gaba an ummi atiyya ta qalat akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma al bai'ati alla nanuha ummu atiyya radiyallahu anha take cewa manzo Allah ya karɓi alƙawarin mubaya'a a hannunmu mu mata a wannan lokaci cewa cikin sharaɗin da ya kafa mana za mu bi shi za mu yi masa da'a kada mu yi kukan kera saboda ya san ɗabi'ar mata in an yi mutuwa suna ƙwalla sowa annabi ya ce kar a yi ya ce fama waffat min namra'atun ta'ani min almubaya'ati illa khamsun duk cikin matan da muka yi wa manzon Allah mubaya'a a wannan lokacin ba wadda ta cika wannan alƙawari na wannan mubaya'a sai mata guda hudu guda biyar na daya ummu sulaim wadda muka karanta kissar ta satin da ya gabata rumaisa matar abu ayyub al-ansari ta biyu ita ce ummu al-ala ta uku wabnatu abi sabra imra'atu mu'adh matar mu'adh bin jabal aw ibnatu abi sabra aw ta riwaya aka ce imra'atu abi sabra ko kuma ibnatu abi sabra afwan imra'atu mu'adh kai ibnatu abi sabra ta hudu imra'atu mu'adh sai kuma ta biyar wanda ba ambace ta anan ba ita cewa ita ce sahibatul qissa da ummu atiyya din da ta ruwaito ita ce ta biyar tawadu'u nata da kuma rashin son bayyana kai da kuma tazkiyatun nafsi shi yasa bata ambaci kanta ba amma ita ce ta biyar din wannan hadisi ma al-bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wal lafzu lahu wal baihaqi wa ghairi nan gurin an ce ibnatu abi sabra sai kuma aka ce imra'atu maz mana imra'atu abi sabra ta hudu ta uku imra'atu muaz din kuma ita ce ta hudu alistafin kenan sai zama ummu atiya ita ce ta nawa ta biyar za Allah yayi wa mata mubaya kuma ya musu alƙawari ya kuma shimfida musu ka'idoji da dokoki da za su bi menene mubaya shine chaffa ana yin mubaya amma zani annabi zai miƙe hannunsa haka sai maza su zo suna dorawa hannunsu kenan sun yadda sun amince da su da shi har abada duk abin da ya umarce su za su bi tunda da mun bare umarce su da sabo ba tabaraka wa ta'ala kuma babu gudu babu ja da baya sun yi imani sun miƙa wuya to haka ake layi ana zuwa ana wannan mubaya bai'atul aqaba bai'atul aqaba bai'atul ridwan an gane ko al aqaba al ula al aqaba al thaniya duk sabai suke wa manzo Allah mubaya amana muna tare da kai 100% to mata ma kuma suna yi to tunda manzo Allah baya taba mata sallallahu alaihi wa alihi sallama baya taba mata to ya yake mubaya hannu yake daga musu haka sun amince da dokoki sun yadda shikenan nana Aisha take cewa ma masat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yadu imra'atin qattu hannun manzon Allah bai taba taba hannun wata mace a duniya ba kwata kwata matar da ba ta shi ba inji nana Aisha wannan yana nuna mana kaka tsantsan da ya kamata mutum yayi duk matar da ba taka ba ba ko muharramarka ba to kai nesa da taba hannunta koda ku ta miko maka wani abu ne ka karba kada ka taba hannunta saboda al-yadu tazni wa zina al-batsh wal aynu tazni wa zina an-nadhr manzo Allah sai ya ce hannu yana zina zinan hannu shine taba mace wani zai iya ce ai bai je kwanta da mace yayi alaka da ita ba kaza kaza amma kuma yana shafa mata duk wanda ya dauki hannu ya taba mace da ba ta shi ba to kamar yayi zina ne sannan ido ma yana zina annabi ya ce zinar ido shine tsurawa mace ido ka kalle ta kallo na sha'awa kisa aka ce da ka ga mace bara a ce ba za ka ganta kwata kwata dole ka ganta wata ran kana ganin ta sai ka kauda kai amma ka kalle ta kallo na sha'awa ka sake juyawa kaga wata Allahumma inna hadha munkarun fala ardahu hannu yana zina ido yana zina kafa ma tana zina ita ta tattaka ta ji manzo Allah ce wal farji yusaddiqu dhalika aw yukathibuhu farji shike gaskata haka ko ya karyata shi to kaga wannan yana nuna mana ashe musulmi ya kamata mu yi taka tsantsan ka duba irin yadda al'amuran suka lalace mallam motoci na haya da ake daukar mutane inda a ce ana bin shari'a ya kamata a raba motocin maza daban na mata daban saboda tsare alfarmar addinin da tsare alfarmar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsare alfarmar matan mu ba wanda zai ji dadi ya ga matarsa ta shiga motar haya tana zaune ta hada jikinta da wani namiji ba zai ji dadi ba ba wanda zai ji dadi yarsa budurwa ta zo ta shiga mota ta hadu da maza a zo a sa ta a tsakiyar maza gaskiya ba a mutunta mace ba kuma ba daidai ba ne wannan kuskure ne duk waɗanda Allah ya hore musu ke da daman kafa doka ko shimfida ka'ida yana da kyau a taimaki mata a tsare darajar mata da kimar mata a ware musu ababen hawansu nasu daban amma abin tausayi wallahi za ka ga mace ta hau mota tafiya mai nisa tafiyar da sai an yi awa 7, 8, 9, 10 ma daga ita sai ita a sa ta a tsakiyar maza a mota bacci ya kama ta ta kwanta a kan namiji ni na ga wannan da ido na mace ce matar wani ko yar wani ta shiga motar haya za ta yi tafiya so bacci ya kama ta a matsayinta na yar adam kuma namiji ne a gefenta kudin sai ta jibge masa haka shi kuma kawai ya shiru abinsa yayi shiru to kaga wannan ko ba komai dai an lalata masa tunaninsa ko addininsa kuma dole dai shedan yazo ya shiga ko kuma namijin yazo bacci ya kama shi ya rinka kwanciya akan mace ni kuma shi ma na gani da ido na yawa na gani da ido na mace ana doguwar tafiya namiji ne a gefenta ita ta kame haka tana jin kunya amma shi namiji shi kuma gengedi yake a mota gagaga sai kwanta mata sai ta turo shi haka da dan mangare shi dan ya gane amma ina da yake diga ne baya fahimta Allah fa kawai haka zai ci gaba da yi Allah kiyaye so muna kira ga hukumomi da gwamnatoci da masu kuɗi masu hali waɗanda Allah ya hore musu abin hannu a ƙasashensu a jihohinsu a yi ƙoƙari a ware wa mata ababen hawansu don a tsare darajarsu da kimarsu da kuma addinin kuma a taimaka wajen rage yawan faruwar zina da taimaka wa shedan wajen tallata hajarsa ta ƙulla alaƙa ta banza a tsakanin maza da mata Allah ya faɗa cikin sharaɗin da aka yi wa mubai'a wa manzon Allah na mata ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim wannan ayar ta cikin al-mumtahina ita ce ayar da ta bayani akan sharadin yin mubai'a da mata da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin shi idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka na farko ala an la yushrikna billahi shay'an za abu manzon Allah ya masa mubai'a ba shirka manzon Allah babu shi babu shirka kuma bai yadda da masu shirka ba sannan duk mabiyin manzon Allah zai bi shi ne mai mubai'a cewa ba zai shirka ba ba bautar kabari ba kiran gunki ba kiran wani Allah in za a fadi babu zuwa a nemi taimakon wani ana roƙon haihuwa gurin wani ana roƙon arziki gurin wani za a yi tafiya wai sai an sa malami ya duba hanya tukunna ya duba da sa'a ko ba sa'a hadi kullu shirkiyat ya wasu abubuwa ne wani na gaibu ne ba wanda ya sani sai Allah amma an ɗauka an ba wa ɗan adam rububiyya da uluhiyya Allah ya shirkina billahi shay'an wannan maza da mata duka wala yasrikna wala yaznina ba maganar sata ba maganar zina al'umman manzon Allah banda sata karamarta da babbarta akwai sata ta balle gida akwai sata ta balle shago akwai sata kuma da biro 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 wannan biro ana sata da shi ta masifa kudi su zo wuciya ta teburinka da biro zaka kafe biron nan sai ka kwantar da miliyan 20 a karkashin wannan biron akwai sata ta karin 00 sifili sifili in ji ba Balarabe ce a sifir sifir kara 00 a janye kudi da kwangilar ƙarya da rubuta abin da babu shi wannan biran yana da yawa akwai masu shiga jahannama saboda wannan biran kwarai da gaske gashi aljihunka amma shine jagora linzamin da zai danna ka wutar jahannama khalidan mukhalladan ma in ba ka yi sa'a ba so akwai wannan dan ya kamata idan an zo ana magana barayi to kada a tsaye da zance akan barayin fasa kofa da barayin tara hanya yan fashi da makami a'a akwai muggan yan fashi da makami a ofisoshi na gwamnati ko ba ka bane ba to haddasu sata haramun ne duk wanda ya ɗebi kuɗin al'umma ya je ya ci ba tare da hakkinsu ba wallahi sai yayi bayani a gaban Allah yawmal qiyama wala yasrikna wala yaznina babu zina zina babu wala yaqtulna auladahunna bainahunna kada wala yaqtulna auladahunna kada su rinka kashe yaya kala kala akwai kisan yaya a kashe saboda tsoron talauci wala taqtulu auladakum khashyata imlaq akwai kuma kashe yaya saboda talaucin da ake ciki a talaucin da ake ciki ne ake kashe yayan dan su dan shi wala taqtulu auladakum min imlaq kanku kashe yayanku saboda talauci kaga wannan kenan akwai kuma kashe yaya ba tare da an binne su ba akwai binnewa ko a jahiliya binnewa suke idan an haifa mutum ya mace sai ya kashe ta wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah yace a kiyama za a tambayi mau'uda wace ce mau'uda yadda aka dauke ta aka turbude ta a cikin kasa aka binne ta haka suke a jahiliya saboda tsabar kiyayya ba sa san yaya mata to akwai yanzu masu kisan na zamani a daure mahaifa mace tana son haihuwa nami lafiya shi baya son haihuwa akwai waɗanda suke zuwa an samu cikin sai ya zubar shi baya son haihuwa akwai matan da kullu suna gurin likitoci ana ta abushin ana zubar da ciki shi ma wannan duk alƙatulu ne kisan kai me yasa aka ce kisan kai ne dan Allah ya ce ku daina kashe yayanku dan tsoron talauci dan tsoron talauci ma'ana kun ga wato tsoron talaucin da zai same ku nan gaba sai ku rinka kashe yaya ku rinka hana yayanku existing ma'ana ku rinka hana su rinka rayuwa sai a toshe kofar da za su zo wannan kisan yaya ne ko kuma saboda talaucin da ake ciki har yanzu al'amura sun yawa gashi ba aikin yi ba makaranta ba ilimi wane ne kawai a daina haihuwa ka samu ɗa ɗaya namiji ya mace guda ɗaya da karanka guda ɗaya shikenan kawai ya ishe ka ɗa ɗaya namiji ya ɗaya mace matarka kwaya ɗaya sai kare guda ɗaya shikenan su ne masu cin arzikin saboda wannan aqidar ne take sawa kaga mutum ya tara dukiya ya rasa yadda zai yi har karansa ma ya bude masa account kare ba an faɗa ba kwanan nan a kafafen watsa labarai akwai ƙasar da wani bature ya je bude wani kare account da komai kare sai daga baya manajan banki ya gane ya ce I'm sorry please I will not open an account for dog ya gane ya ce sorry ba zai bude wa kare account ba kare fa da ATM da komai aka fitar da ATM card da komai da sunan kare kuma kudi ake loda masa a cikin account dinsa wai idan ya mutu wai wannan dukiyar wai na karan ne ka duba dan girman Allah mala masu irin wannan aqida fa su da suke hana a haihuwan nan fa kaga su ne fa suke tara wa karnuka kudi a cikin account kai kana musulmi da aqidar ka da tunaninka a zo a dora ka akan wannan tsarin kana sani ko baka sannan kuma wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kar a rinka zuwa da buhtani ƙarya a rinka kirkirar ƙarya a addinin manzon Allah Allah ya hana yi masa ƙarya ko ayi ƙarya cikin mu'amala wala ya'tinaka fi ma'ruf kada su rinka yi maka sabo ku saba wa umarninka a cikin duk abin da ka umarce su kyakkyawa wadannan su ne sharuɗan da Allah ya shimfiɗa na yi wa manzon Allah mu baya tace to kuma cikin abin da aka shar'anta wa mana mu mata an ce kar mu yi wa annabi kukan kera kada ai wannan iko hadisi ne biyar an Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Umar bin Khattab lamma tu'ina awwalat alayhi Hafsatu fa qala ya Hafsa amma sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al mu'awwalu alayhi yu'adhabu yayin da sayyidina Umar bin Khattab aka soke shi a masallaci yana sallah aka zo aka soke shi Hafsa ƴarsa kuma ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi masa kuka mai daga sauti ta nuna damuwarta da rakinta yace ya Hafsa yake Hafsa baki ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa duk wanda aka masa kukan kera yu'azzabu za a yi masa azaba ba baki ji wannan ba wa awwala alaihi suhaib ar-rumi yayi masa kuka wanda aka hana yaqulu wa akhahu wa sahibahu wannan kalma ne da suke faɗa yayin da suka hasara wani ko suka rasa wani mutum mai muhimmanci wa akhahu wa sahibahu fa qala umar ya suhaib umar ya ce ya kai suhaib amma alinta anna al-mu'awwala alayhi yu'azzab baka san cewa wanda ake masa kukan kera shi din zai mai azaba ba ban sani ba ko kuna fahimta na ba fa me yin kukan yanzu ake magana ba wanda aka yi kukan dan shi wanda aka yi kukan dan shi shi ma sai an masa azaba. Wafi riwaya, a wata riwayar cewa innal mayyita la yu'azzabu bi ba'dhi buka'i ahlihi alayhi, lalle mamaci ana yi masa azaba saboda kukan wani bangare na iyalinsa akan sa. Duk mutumin da ya mutu in iyalinsa suka yi masa wannan kuka da aka haramta, to wallahi sai Allah ya yi masa azaba. Kaka dauka gata ne ka mutu matarka tana ta ihu a gari, kaka dauka gata ne yayanka suna maka ihu suna ta maka kuka, wannan ba daidai bane. Wa fi ukhra fi qabri, a wata riwaya aka ce a kabarinsa, a kabarinsa sai an yi mai azaba bima ni a alaihi, saboda kukan da aka yi masa. أخرجه البخاري ومسلم والسياق له. ده بخاري ده مسلم سكفدان ده وانا الرواية سياق إذن نبخاري ني ده أنا مسلم ني والبيحقي وأحمد ده إمام البيحقي ده إمام أحمد سرويته من طرق عن عمر مطولا ومختصرا سرويته ده عمر ده عينهم وتوحنيه وسما سطو سجديرو. وروى ابن حبان في صحيحه قصة حفصة فقط, ابن حبان يرويته أثنين سكسرنا نحفصة إن إتكتب عند كسر صحي. أنا أقول يا شيء أنا سيرويته يا عند سيدنا عمر أكا أكا سوكيشي كما يا أكا سوكيشي كن سني شيء وا يا تبتا دليل عينه وترسول عمر ابن الخطاب الله يمسر هما زوا أكا أكا ما يتعدنش ya fito masallaci da asubahi yana yin sallah, da asubahi ya fito yana sallah, wani mutum zinan ne la'anan ne wanda ake ce da shi Abu Lu'lu watal Majusi, ba Majusi ne, mutumin Farisa ne, ya shirya yaron Mughira dan Shu'ba ne, kamar yadda Imam Az-Zahabi ya kawo wannan kissa bi kamiliha a cikin littafin Siyar A'lamin Nubala. Yaron Mughira dan Shu'ba ya zo ya samu Umar ibn Khattab ya ce shi, ya Umar, harajin da aka dora mun ya mun yawa a rage mu, wanda ba musulmi ba yana zaune a garin musulmi akwai kudi na haraji da yake biya, sai ya ce wannan haraji ya mun yawa a rage mu. Umar ya ce to bai samu damar ragewa ba, yana so ya duba ya gani dan ana yin rage din kafin ya je shirya. Ya samu makami wani abu da ake ce da shi khinjar, wani karfi haka, ya sa masa guba da dafi, ya taho masallaci da asubahi ya tarar da sayyidina Umar, ya zo ya ce adidi sahu, ya juya zai kabbara, ya faki sayyidina Umar ya same shi a nan a kuifinsa, ya caka masa wannan khinjar din wannan karfan, sai da ya huda masa ciki ya jawo. Mai riwaya yake cewa sayyidina Umar ya sha nono da daddare a wannan daren, har sai da wannan nonon da ya sha bayan jini ya zuba, sai da wannan nonon da ya sha ya zubo take sayyidina Umar ya fadi a wannan wurin. Riwaya aka ce Abdurrahman ibn Auf ne, ina jin shi ya kare sa sallah, sayyidina Umar aka jefar da shi a wannan gurin yana ta as-sala har aka kai shi gidana as-sala, an yi sallah asubahin, an yi idar da sallah, an yi sallah, aka ce ai. Yana cewa man katalani, waye kashe ni, Umar yana cewa waye kashe ni, aka ce ai wannan yaro ne wato Abu Lu'lu'a al-Majusi, yace waladul Mughira, yaran Mughira dan Shu'ba, aka ce eh, yace alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatli ala yadi rajulin yad'i al-islam, godiya ta tabbata ga Allah da bai sanya kisa na mutuwa ta a hannun wani mutumin da yake musulmi ne ba, na gode wa Allah da wani arme ne ya kashe ni, kafiri ne ya kashe ni, samu shahada. Amma yanzu wannan mutumin fa da ya kashe sayyidina Umar, yanzu akwai mutanen da suna taro suna biki duk shekara, yabansa ake yi har maulidinsa ake yi, saboda ana ce da shi wai baba shuja'uddin, wai wanda yafi kowa jarumta addini, wanda ya kashe Umar. kabarin sa har zuwa ake ana ziyara yanda ka san ana ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana zuwa ai ziyara a kabarin sa ai masa addu'a wace addu'a burge wanda yake saboda ya kashe Umar su kuma wadannan mutanen a aqidar su Umar da man kafiri ne a wurin su tunda ba su da aiki sai la'antar sahabbai da zagin sahabbai wanda yayin wannan ta'addancin ba ma wannan kade yayi ba Imam Zahabi yace bayan ya soki Umar sai da yazo wannan sahun farko sai da ya soki wajen mutum 11 ya bubbuke na farkon nan ya cika musu karfi a wata riwaya aka ce ya fito daga masallacin da gudu ya tarar da irin makararrun nan suna ko alwala ne ya dada make shi ma ya gudu ya kwantar da mutane shamishin haka sai na Umar yayi da wannan ciwon da wannan sukan ya mutu radiyallahu ta'ala anhu to lokacin da aka masa wannan ba'an din aka yi masa wannan suka ya samu shahada to shine ita Hafsa da labari ya kai mata a matsayin ta na matar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babanta ne Umar sai take wannan kara to amma a wannan lokacin yana kan gadan mutuwan fa yake cewa ya Hafsa amma samiti anna sallallahu alaihi wasallam ya qulu anna al mu'awwal alayhi yu'adhab baki sani ba cewa wanda aka yi masa kukan kera sai an mai azaba al-kubara'u wal-udama'u yuqtalun malamai suka ce manyan mutane daman jagorori a addini galiban kashe su ake aina duka wannan al-khulafa wal-arba'a din malamai suka ce duk shahada suke Abubakar shahada shi ma ta ya mutu ne ta dalilin guba ko sammu da aka samu Umar kashe shi akai sayyidina Usman mun karanta da ku yanka shi akai yanka rago aka zo har gida aka yanka shi yanda ake yanka ragon layya haka aka yanka shi Aliyu bin Abi Talib shi ma kashe shi akai shi ma ya fito sallah da asubahi tsakanin masallaci da gidansa aka same shi da guduma haka aka dankara masa aka kashe shi duk gaba da shahada suke sai wani wai dan an zo an kashe wani saboda hanyar Allah ya zo ce shi ya jawo kansa ai in malami ya shahada ko ta dalilin addini an kashe ya ce a to ba gashi ba shi ya jawo kansa da mun ka zo ka ce sai ka faɗi gaskiya subhanallah la tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kar ku zance wadanda aka kashe saboda Allah wai matattu ne wallahi Allah ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin wanda aka kashe saboda Allah ba sai mutu asara ba wanda bai san me ye rayuwa ba shine yake daukar cewa duniya an zo ne dan a rayuwa mutuwa dole ka mutu wani yace tamanna unasun an amuta wa in amut fatika sabili lastu fiha bi awhadi wai mutane suna burin na mutu yace mutuwa kuma wani abu ne ai wata hanya ne da duk wanda inda ya bita kowa sai ya bita hanya ce da kowa sai ya bita to wani zai ce wai zai kashe wani saboda ya faɗi gaskiya ba zan je in kashe wani to in kai ka kashe shi kuma kai shekara 1000 a gari ko ba ka bane ba in kuma an kashe wani saboda Allah yayi shahada saboda karmar Allah to kai kuma kana ganin cewa ai maganin sa me yasa zai zo kama hanyar Allah har azo a kashe shi yayi shiru mana kyale mutane su tabar nasu to shikenan kai kuma ka zo a banza sauro zai zo kashe ka a gadanka a banza sauro kaga dai sauro da kuran kai tab ka kashe shi shi zai zo ya zama sanadiyar mutuwarka ko ka sha ruwa ka shaki a makogoro daga kukukukukukuk sai gado daga nan kuma sai lahira so mutuwar a'izza ita ce mutuwar shahada kuma mutuwar banza bace to Umar shahada Allah ya ji kan Umar Allah ya masa rahama wannan yake nuna ya ku ƴan uwana ashe ko mutu yana kan gadan mutuwa in yaga ana barna baya shiru barin da zai kara muku wata kissar a lokacin da sayyidina Umar din yake kwance kafin a dauki ransa sai wani yaro saurayi matashi ya zo gaishe shi da ya zo gaishe sayyidina Umar sai ya ga suturarsa sai ya ga kayansa ya wuce idan sahu na samari ina gayu masu sanya manya-manyan wanduna suna take wando bayan ya gama gaida Umar zai kama hanya ta sai ya ce sai Umar sai ya kira yaro ya ce kai zo da ya zo sai ya ce daga kayanka sai yaron ya daddagawa ya ce kara dagawa sai ya daga ya ce kara dagawa dai sai ya daga ya dage wandansa cap ya yi sama da shi ya rabin kori yace to wannan shi yafi maka takawa ga ubangijinka yana kan gadan mutuwa kafin ya mutu yayin da'awa kuma ka duba da'awar da yayi da'awar da yayi akan wando hatta wando ba su barin wando ya wuce idan sa wando ni da kai yanzu mutum yana da'awar ahlus sunna ne amma yana take wandon sa yana take rigar sa yana wane ne ga kuma hadisai na masu tari yawa kuma babu wani tawili akai ba wani tawili kurin ka saka wandonka kada ya wuce idan sawo shine sunna dan girman kai ba dan girman kai ba wanda yake na girman kai azabar sa tafi yawa wanda yake ba dan girman kai ba shi ma akwai wa'idi akan sa rigar ka ce wandonka ne duk adan da zaka yi da kwalliya kai ya wuce idan sawo ayi ado lafiya Allah isa albarka amma tela aunani sama da idan sawo shikenan tsumma ne fa zaka bari tsumman kai kai ka huta dan manzo Allah ce ma asfala min alka'abain min alizar fa fi an-nar duk kayan da aka bari ya wuce idan sawo to yana ci wuta ai sahibul izar fi an-nar ma abucin izari yana cin wuta Allah kiyaye abu na shida manzo Allah ce innal mayyit yu'azzabu bi bukai alayhi wa fi riwayatin al mayyit yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi manzo Allah ce lalle mamaci inna tawkidi ne fa al mayyita lalle mamaci ana yi mai azaba saboda kukan iyalinsa a kansa a wata riwaya almayitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaci ana yi mai azaba a kabarinsa saboda kukan da aka masa duk farmakin da ake ta kaiwa ya ku ƴan uwana ga shi mamacin ba ake ta magana saboda an riga an kawo maka bayani dangane da hukuncin mai yin kukan mutuwa tun farkon babi so da mai yin kukan mutuwa da wanda aka masa kukan duk ba a kyale su ba azaba biyu ce so karka dauka yin kukan mutuwa gata ne ga mamaci jahiliya ne kamar yadda inda Tarfa ibn Abd yake fada a cikin wato mu'allakasa idza mintu fan'ini bima ana ahluhu wa shiqqi alayya aljayba yabnata ma'badin wa wannan yake cewa idan ya mutu dan Allah ayi masa na'ayu ayi masa kuka wannan in jahiliya kenan da ba musulunci idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shiqqi alayya aljayba yabnata ma'badi idan na mutu ayi mun kuka ibnata ma'badi din yar gidan dan uwansa ne ma'bad dan Allah in na mutu azura mun kuka ayi mun kuka ayabe ni da abin da nake yi kuma ayayya ga riga saboda ni shine wa shiqqi alayya aljayba yabnata ma'badi aljayb shine nan kaman wayar riga haka a kama kun san akwai wadanda idan an yi mutuwa da yaji labarin mutuwa sai kama wayar rigar nan kaga haka har sai ya baje ta wajen ya nuna cewa me yana cikin bakin ciki wala taj'alini kamri'in laysa hammuhu ka hammi wala yughni ana'i wa mashhadi wannan duk jahiliya ne ba musulunci bane ba ku kiyaye wannan akhrajahu shaykhani wa ahmad min hadith ibn umar wa riwayat al-ukhra li muslim wa ahmad wa rawahu ibn hibban fi sahihi wannan hadith bukhari muslim sun ruwaito da imam ahmad a riwayar hadithin wato dan umar kenan da a riwaya ta biyu kuma ta muslim ne da ahmad sannan ibn hibban ya ruwaito a sahihin sa a riwayar imran ibn husaini irin riwaya ta farko misal riwayatul ula riwaya ta bakwai akan wannan haramci man yunah alayhi yu'azzab bima niha alayhi yawm alqiyama manzo Allah ce duk wanda ya bari aka masa kuka a gidansa ko ya bari aka masa kukan mutuwa sai an masa azaba ranar tashi alqiyama saboda kukan da aka masa akhrajahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi da bukhari da muslim da bayhaqi suka ruwaito wannan hadisin wa ahmad da imam ahmad to anan gurin ya ku yan kwana me ya kamata mu yi wajibi ne mu karantar da iyalanmu cewa ba mu yarda da kukan mutuwa ba a gidajen mu abinda baka so a gidanka na barna ina jin kana faɗa kar ayi ko kowa ya san dabi'arka a matsayinka na mai gida kowa ya sani ko karamin yaro ya san cewa baba fa baya san kaza baya san kaza ko to sai ka sanar a gidanka da babban baki da wasali bana san kukan mutuwa ban yadda in wani ya mutu a gidan nan ai masa kuka ba har ni in na mutu kar ai mun kuka idan kai wannan ka sauke hujja koyo shi ka mutu duk wanda yazo ya maka kuka zunubi da laifi yana kansa wannan hadisan ba za su hau kanka ba saboda kai wasiya cewa kada ai maka kuka ma malamai suka ce mutumin da ya san dabi'ar al'ummarsa da jama'arsa a gargajiya ko a dabi'arsu suna wannan kukan mutuwa kuma bai ce kada ai masa ba kuma ya mutu aka zo aka yi masa wannan kuka ai ko dole sai Allah ya caje shi akan wannan kuka da aka yi masa malam ya ce wa fi hadha alhadisi bayanu أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء وأن حديث لك أنبتا ينانونا من الشيواء كوكان لك أنبتا حديث لك باتا باش كوي كوكا أكي نفيبا بل بكاء خاص وهو النياحة كي من تتشن كوكا أكي نفيشين كوكا كيرا وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم حديث عمر ودي قباتي عينوني إزوا وانا في الرواية الثانية الرواية تبير تقباتي هو قوله ببعض بكاء أهله عليه ده أنجل كوكا إيالنسا معنى أقول كوكا ده إن أنيشي بداي ما أذابا با كوكا زبد حوائي وانا بداي متن أذابا با دك كوكا ده باب سوتي haka shi sheka ma ba a azaba akanta amma kukan mai kuka mai sauci to shi wanda yake kukan zai azabta kuma kai ma zaka azabta malai ce summa inna zahira hada alhadisi walladaini qablahu mushkil zahirin wannan hadisin da wadanda suka gabace shi gaskiya akwai dan iskali akwai matsala li'annahu yata'arad ma ba'd usul ash-shari'a saboda ya ci karo da wani bangare na tushen shari'a wa qawa'idha da ka'idodin shari'a al-muqarrarati fi mithli qawlihi ta'ala wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta wa la taziru waziratun wizra ukhra kai afwan cikin surat al-an'am yace Allah ya faɗa cewa wata rai ba ta daukan nauyin azabar ko zunubin wata rai to yanzu ana in kun lura wani yaji yayi barna kuma an ce kai za a maka shine albani abin da yake so fitar mana da abin fili shari'a ta ce wani baya daukan laifin wani aya ta faɗa wani baya daukan zunubin wani to ga wani kurin yaje yayi maka kuka kuma an ce za a yi mai azaba kuma kai ma kana da kamashi sai an ma azaba duk hadisan nan da muka karanta suna bayani akan lalle za a ma azaba idan ka mutu in dai an ma kuka wannan kuka da aka haramta to yaya zamu yi da wannan aya ya zamu yi da wannan hadisin taban daman babu cin karo tsakanin aya da hadisi bai kamata a samu cin karo ba to malamai sai suka yi jawabi gashi kamar haka wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil jawabi an zalika ala thamaniyati aqwal malan dangane da wannan matsala zance zance na malamai magana takwas akan warware wannan matsala da wannan mushkila amma yace wa aqrabuha ila as-sawab qawlani zancen da suka fi kusa daidai da suka fi daidai da kusa sune zance biyu na farko mana ya ajiye shi da ya kawo ma tatattun wanda suka fi inganci na farko al-awwal ma dhahaba ilayhi al-jumhur abinda jumhurun malami suka tafi akai fa huwa anna al-haditha mahmulun ala man awsa bin nawhi alayhi hadisin ko hadisan za a dauke su ne suna aiki akan mutumin da yayi wasiya yace ayi masa wannan kukan kamar yadda muka faɗa Tarfa ibn al-Abd ya faɗa yace idan mittu fanini bima ana ahluhu wa shiqqi alayya al-jayba yabnata ma'badi kamar wani wanda zai ce in na mutu fa lalle ya mun kuka ka sa akwai masu wannan su gani suke kamalar ka daukaka ka matsayin ka isa ka daraja ka a ce in ka mutu a tama kuka ka lalle an damu da wani to duk mutumin da yayi wasiya yace ayi masa kuka to ya shiga layin waɗannan hadisai dole sai Allah ya masa azaba aw lam yusi bi tarkihi ma ilmihi bi anna an-nasa yaf'alunahu adatan ko kuma mutumin da bai yi wasiya yace kar a masa kuka ba shine bayanin da muke yi da su ya san cewa al'adar mutanen garin su, al'adar mutanen gidan su, al'adar jama'ar sa, al'adar ƴaƴan sa, al'adar ƴan uwan sa, al'adar abokanan sa, al'adar dangin sa, dabi'ar su ne suna yi wa mace kuka. Ya sani kuma ya san nafsi ya hana a yi wa mutum kuka, kuma bai ce kada a masa kuka ba, to wannan lalle shi ma Allah zai yi masa azaba. ولهذا قال عبد الله بن المبارك كيسا عبد الله بن المبارك يكي فدا إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته إذا هرشي ونممتي يا كثن كي تبيئسا العادسا ينهان كوكا متوا أرأيوسا أنسني أجدنسا ياتفكي وكرأي كوكا متوا أنسني أتبيئسا أكيدسا بيدد كوكا متوا أهل السنة نتككي بايسا كوكا متوا to kuma aka zo aka yi masa kukan bayan ya mutu lam yakun alaihi shay'un Abdullah ibn al-Mubarak yace babu komai a tattare da shi an masa afwa kamar yadda wannan zance zo cikin Umdatul Qari wal azabu indahum bima'na al-iqab azaba dinnan ana nufin uquba wa aq wal akhar wasu kuma malaman suka faɗi wani ra'ayi suka ce anna ma'ana yu'azzabu ay yata'allamu bi sama'ihi buka'a ahlihi wa yariqu lahum wa yahzanu sai wasu malamai suka dani tawili suka ce yu'azzabu dinnan ba tana nufin wato iqabi ba tana nufin uquba da azabtarwa ba a'a duk wanda ya mutu akai masa kuka to zai ji radadin kukan lokacin da suke ihu to za a yi ta sa masa ihu a jikinsa yana jin radadi an gane sannan kuma zai rinka jin ciwon abun yana bakin ciki ina ma da sun daina da basu bai da basu yi kukan ba suna kukan za a tayar da shi ana sa masa radadin kukan kaga wannan da dan sauki kenan din da dai matsala ne shi ma wazalika fil barzakhi wannan a rayuwar barzakh kenan rayuwar barzakh ita ce rayuwa ta biyu kafin a wannan wato yanzu kun ga rayuwa kala uku ne akwai rayuwar hayatud dunyawiyya akwai al hayatul barzakhiyya akwai al hayatul ukhrawiyya rayuwar duniya mun yi ta yanzu muna kan yinta ka iya cewa ma kusan karin riya ce to muna da rayuwa ta biyu kuma ita ce rayuwar barzakhu ita ce idan an kwanta kwanciyar nan da ake kafin a hura kafan tashin alkiyama to shi ma wata rayuwa ce mai tsawo kuma sai dai kuma wanda Allah ya sa watakila ya mutu a karshen zamani to shi ma wani zaman kanshi ne shi ma wannan to rayuwa ta uku ita ce ta karshe kakar alhayatul ukhrawiyya rayuwar lahira rayuwar hisabi aljanna wuta amma yanzu idan mutum ya mutu ba wai ana tura shi aljanna ko wuta bane a sai an hadu ai akwai rayuwar da za a zo a hadu a hisabi to wannan azaba ko radadin da zai je a rayuwar barzakhu ne kawai wannan ra'ayi kenan walaysa yawmal qiyama ba kiyama ba wa ila hada zahaba muhammad bin jarir at-tabari wa ghairi ibnu jarir at-tabari Allah masarama da wannan saka suka tafi akan wannan ra'ayi wa nasarahu ibnu taymiya wa ibnu al-qayyim wa ghairuhuma da ibnu taymiya da wannan sun taimaki wannan ra'ayi sun goyi baya qalu suka ce wani sati insha Allah ta'ala sai mu ji me suka ce abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka na farko wani ke cewa malam ni ni matashi ne duk sanda na kwanta sai na ga nayi mafarki to malam abin da yake bani tsoro duk sanda zan yi mafarkin sai na ga ina saduwa da namiji subhanallah kuma wani abokin nawa da muka rabu da shi a daren sai na ga ina mafarki ina saduwa da shi yace a taimaka masa da addu'a Allah ya yi masa sannan kuma wace addu'a za a bashi wanda zai taimaka masa to wannan shedan ne an gane wannan mafarkin na shedan ne dama annabi ya faɗa soki burutsun mafarki wato shedan ne yake tattare da shi kuma shawara da zan baka shine na farko dai muna ma addu'a Allah ya yi maka dan ba dadi na biyu kuma sai ka bi hanyoyin da Allah zai yaye ma din akwai abin da manzo Allah ya karantar in za a kwanta ka tabbatar duk addu'a da azkar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a rinka yi idan za a kwanta bacci kana yi suna nan ka koma littafin Hisnul Muslim ya kawo su wato azkarun nau wanda in za a kwanta bacci yake yi ka ringa kwanciya da alwala wanda hali ka ringa karanta suratu as-sajda da suratu al-mulk wannan hadisi sahihi ya inganta yi karanta waɗannan yayin da mutum zai kwanta bacci wanda Allah masa arziki yana iya wannan ya so karanta sajda ya karanta suratul mulk to zai samu wata kariya ta musamman fitintunu na duniya da lahira da na aljanu da na mutane sannan kuma kai kokari ka kwanta ta bangaren damanka sai dai in abin ya ci tura ko bacci yasa ka juya insha Allah kuma idan ban manta ba idan an tuna mu sai in ba da wasu addu'o'in da za su taimaka maka insha Allah in jama'an masallacin sun tunatar da ni zuwa wani sati ko kuma in kana da waya ta ka buga mu sai ka zo ka same ni a gidan ka sai na baka wasu addu'o'in da za su taimaka maka ba shi kadai ba akwai wata matar ita ma da ta rubuto takarda makamancin wannan tace malam dan Allah mace ce take yawan mafarkin shanu malam me mafita ko me kamata ta yi wannan addu'o'i da zan aika din sai ki zo ki samu jami'an masallaci insha Allah za a aika miki malaman ruqiyya suna fada cewa duk mutumin da in yi kwanta mu mafarki yana mafarkin dabbobi ko awaki ko tumaki ko bujima ko raƙuma ko dawaki ko alfadarai ko aladu ko karnuka in dai mutum yana yin wannan yau da gobe yana yawan maimaitawa ba wai yayi sau ɗaya ba shikenan in dai yana yin wannan lokaci lokaci to akwai alamar akwai shafar aljan a tattare da shi aljani zai iya yiwa mutum yana da masuljin a tare da shi ko mutumin da yake mafarkin wuta ta kama shi yaga wuta ta kama tana cin wuri shi kuma wannan alama ne na sihiri indai kana yau mafarkin wuta tana cin wuri gobara to shi kuma alama ne na sihiri ko mutum yana mafarkin yana kuka yi ta kuka ko kuma haka kawai din kana zaune sai kai ta kuka to shi ma alama ne na sihiri saboda ba sababi me yasa zaka yi kuka ba wani ne ya zage ka ba wani ya ci mutuncin ka ba kawai mutum ya rinka jin kuka shi ma wannan alama ce ta me ta asfihar da kuma tsoro ta haka kawai kawai mutum sai rinka firgita ba mai komai ba to shi ma alama ne na shafan aljani ko faduwar gaba haka kawai biduni sabab akwai wani sababi wani abun tsoro wannan ka tsoro ta wannan adi normal amma kawai ba komai kan mutum gaban sai rinka sarawa yana faduwa shi ma alamar shafan aljini ne irin wannan alamu idan mutum ya ji sai ya dada gyara takaddun azkar dinsa da ya saba yana yi safa da yamma dan shi ne maganin wannan tsiya ta ku da shedan ko aljini yake kawo mutane ko mutum yana mafarkin ya tashi sama ka ganka da girman ka amma sai ka dafuka fiki kana yawo a sama yau ka san dadi ne da shi amma ka rika ta shi to shi ma duk aljanu ne suke daga ka suke yawo da kai ko ka ganka a makabarta kai kullun kai mafarkin makabarta to kai ka dauka ta gawa ne da tsoron Allah aljanu ne dan makabarta an ce mata tarar su ne ko kwata ko bola wajen kazanta ka rika ganin ka kullun a cikin kazanta ko ganka kana mafarkin ruwa ka ganka akogi ruwa ya mamaye ko ka fada rijiya ko kuma kana tilin gaya ruwa shi ma duk alamu aljani ne ina nan cikin littafin ruqiyya malamai sun yi bayani a arab malamai ruqiyya wanda suke ruqiyya da sun san wannan interview da ake wa mutum a gane yana da aljani ko ba shi ko ya kuri dan na san an taba zukata da yawa amma ba wani abu bane kawai karatun qur'ani zakai ta yi ba mamaki ni da nake ma bayanin ni ma na dan yi wani abu ko ina yin wani ko baka bane ba yawa shi dan yana iya zuwa ya rinjaye ka koyi ya yaudare ka koyi dan zungure ka koyi tsokale ka kuna maka wance wannan da kasala indai ka zo yin ibada sai ka ji kasala to wannan shi ma akwai alamar tambaya Allah kiyaye wannan yace wai shi yana da mijin yayarsa ya sake yayarta sa ya rubuta takarda ya aika mata kawai wata rana sai yi wa kanin nata text message shi wanda ya rubuta wannan takardar sai mijin yayarsa sai yi masa text message yace ya gaya wa yarsa an dawo da ita ya dawo da aurenta sai shi kuma ya gaya masa yace ai lokacin da ka sake ta ai ba text message kai ba takarda ka rubuta so sai ka sake rubuto takarda ka gaya mata ka dawo da matarka sai ya sake yi masa text message yace to ka gaya wa kuma ka gaya wa yayin ka fa tana fa karkashin zaman aurenta ne shi ba zai rubuto takarda ba shi kuma ba zai zo ya mata magana da baka ba to wannan dai ne daga cikin wulakancin da maza suke yi wa mata a garin nan ko a kasan nan da wannan sunan wannan abun rashin mutunci da rashin darace iyaye da rashin mutunta aure duk dan arziki da ya san ya kamata matarka da ka sake ta zaka yi text message wa kaninta ka ce wai ka mai da ita baka san akwai kunya tsakanin ya da kani ba wannan akwai wulakancin da ya wuce wannan yanzu kai yanzu yarka wani ya sake yarka kawai yo text message ya ce ya mai da ita saboda rainin wayo da rashin addini da jahiliya wannan ba daidai bane so duk da cewa haka din da yayi text message din da yayi tunda shi ya rubuta layin sa ne sakon ya isa amma ya sani cewa in fa ba a je aka faɗa mata ba to sako fa bai kai ba yawwa dan dole sai ya isa gare ta dan ka saki mata ka kawai ka je ka samu wani aje ka ce ka mai da mata ka ba ita ka gaba mai kai shirme kai shirme kai kuma ni wannan abin da kai ni na goyi bayan ka daidai kai mutumi na yawwa ya rubuto takarda ya kawo ko ya zo da kafa dan adam fa za a baka ba dan adam fa mutum ne fa za a dauka a baka ba ka je ka biya bukatar ka ciyawa akan ta ti ta maka bauta irin yadda mata suke bauta wa mazajensu kawai dan wulakanci wai rubuta wai text message wai ya mayar da ita wannan ba daidai bane wannan kuskure ne ba daidai bane kuskure ne in kuma kai kaga zaka iya hakuri ka je ka gaya mata amma dai ya kamata ku isan masa da sako kuma ya kamata a kira manya a gaya musu kuma ya kamata a kira iyayensu a gaya musu ba daidai bane wannan kuskure ne yasa an shafada duk wanda zaka dauki yarka ka bawa ka caje shi ka tabbatar da hankalinsa wasu wawaye ne duk wanda kaga wawa ne kaga baki yarka wallahi ko mun addinin sa in dai wawa ne ka rabu da shi kullum saboda addinin nasa ya kamata ya bashi wayewa amma ga mutum gashi kuma mai hankali raga raga amma bai da lissafi ya mutum zai dauki yarka ta cikin sa ya dauka ya baka ka je kana bautar da ita tana maka hidima dan shari'a ta ba mu dama mata mu aure su yanzu duk muna zaune matan mu suna can suna ta mana wahala su yi mana abinci su gyara mana gida wani matar sa ita take masa wanki take masa guga take masa kaza take masa kaza amma wai ya mai da ita wai text message wai ya mai da ita wannan ba daidai bane kuma in Allah ya sa da sai an yi wa yarka haka sai dai in ka tuba kana nan kana zaune wallahi wallahi wani zai yi wa yarka ba dai wulakanci bane ba duk wanda yake wulakanta yar mutane wai dan ya aure ta to ya shirya kuma idan ma Allah bai jarrabe ka da haifan yaya mata ba ai kana haifan yaya maza ko za ka haifi yaya maza su kuma su zo su haɗu da matan da za su yi ta gana musu azaba kaddara ba ka haihu ba a zo a yi wa tsohuwarka ko a yi wa kanwarka ko a yi wa yarka kaddara duk ba a yi ba kiyama tana nan wannan bawan Allah yake tambaya yake cewa yace na kasance mai juye kudin mutane idan ya zo hannunsa wai kamar misalin in kudin mutane suka zo hannunsa aka bashi kudi ko ta ajiya ko kuma dai aka bashi kudin sai ya rinka juya su ta hanyar kasuwanci amma fa ba tare da sanin masu kudin ba sai ya rinka juya su baya sanar da masu kudin kuma idan an tambaye shi ma wani lokacin misalin ya bada kudin sai ta hanya hanya ya kiya bayar dole ya hanya hanya saboda ya zuba su a kasuwa kuna fahimtar gabar tambayar ko hakkin mutane ne aka bashi a hannunsa yake juyawa ba tare da izini ko yardar masu kudin ba ɗaya kenan laifi na biyu shine in an zo neman kudin ya dawo da shi sai ta hanya hanya ya kiya bayar sannan kuma yace kuma in ya samu riba baya bayarwa ma'ana shi din da yake abin shi yake ina je ina neman waraka ne Allah ya warkar da shi yake ganin me hukunci wannan to gaskiya dan uwana wannan ba daidai bane yanzu ya kamata ina jin ko baka yi fata ba haka kawai ya kamata ka dauki motar mutum ka je kai ta amfani da ita ba gaya mai ba kuma kana so a ce ma ya halatta mutum ya baka kudin shi kudi ka je ka juya su wata kila kudin nan ka samu in ya baka 200,000 ka je ka juya ka samu 150 riba kawai shikenan bai sani ba ba da izinin sa ba ka je kai wannan haram ne dole sai ka sanar da shi idan ka sanar da shi kuma dole akwai implication implication din shine sai an yi hukuncin shari'a duk wanda ya dauki kudin wani ya juya to wanda aka juya wa kudin wana da wanda ya juya kudin da wanda aka juya suna da haki zaka dauki wani bangare su ma su dauki wani bangare to sai a zo a raba riba kuma yadda za a raba riba shi wanda yake da kudin shi zai fada tunda shine mai ainihin wato dukiyar ko ba haka bane sai ce to za a dauki rabi a bani rabi ko kuma a kasa kashi uku kai da ka juya ka dauki kashi ɗaya ne da dauki kashi biyu tunda ni nake da kudi ala hasabi yadda kuka ittifaki so nan gurin dole sai an sanar da mai kudi na biyu kuma sai an yi yarjejeniya sannan kuma na uku duk wanda ya juya kudin wani ya ci riba bai bashi ba to ya sani wallahi akwai bashi a kansa kuma anan muka karanta da ku hadisi ba sai na maimaita ba duk mutumin da ya ci bashi ya mutu bai biya ba aljanna sai dai yaga ana shiganta haka annabi ya faɗa baya shiga aljanna sai ya biya wannan kudi ko an biya masa to tun yanzu kai kokari dan uwana kaka tara kanka masifar da zaka je kiyama ba zaka yi warware ta ba kudi ba wani abu bane suna karewa yi hakuri kai mu'amala da hakkin ka kurum ya zama halal din ka kici ba ka dauki hakkin mutane kana sarrafawa sannan kuma ba ka fitar da hakkin kana basu to kana tarawa kanka tashi hankali ne Allah ya kiyaye wannan bawan Allah yake cewa ina ji irin samarin nan ne miskine gwauraye masu daki a cikin gida yace dan Allah mallan ni na kasance mai yawan mafarki ina yin janaba amma ina rayuwa ta ne a cikin gidanmu ma'ana daki ne a cikin gida yake gurin iyayena su kuma suna tashi na duk asuba suce in tashi na yi sallah lokacin sallah yayi kuma ni wani lokacin an tashi ni ina da janaba sai in rasa yanda zan yi sai na ji wani iri to sai in je ne shiga ne wanka za a gane kenan sai da asuba wannan uban sanyi a je mace yana wanka ai kaga da walakin gora amiya to dan uwana ba a jin kunyar wani yayin da za a bi Allah kunyar iyayenka ko kunyar gida ba zai hana ka je kai sallah da janaba ba sai ka shiga ban daki kurin da yar butarka hankali dan watsa hankali da kaji ruwan yana zuba sai ka rinka goga bokiti ba za su gane ba kuma ban da malamarin ka bayan su iyayen naka sai su sa ido sai sun jira sun ji ka wanka kake ko wani abu kuma ni ina ma murna gaskiya kana cikin ni'ima ba irin wannan yanayi a ce kana cikin gida kana tare da iyayenka alhamdulillah kuma iyayenka ai musulmi ne su ma sun san wadai shiga ka watsa ruwa kai wankan ka wataƙila ma Allah ya taimake ka sa maka aure da wuri Allah kuwa la hawfun alayka kai wankan ka lafiya kalau wannan yace da Allah mallan a taimaka mana jarabawa za mu yi post youth me ranar litinin gobe kenan dalibai masu jam da ta gabata za su yi post youth me a jami'ar Bayero gobe insha Allah muna fatan Allah ba ku dacewa Allah ya taimake ku Allah ya sare mu Allah ya daidaita alƙalamin akwai dalibai da suka rubuto takarda tun kwanaki can cewa cikin abin nagarta da wannan gwamnatin ta yi musu Allah saka mata alkhairi ta ba su dama su je su yi karatun digiri a jami'a ta Benin haka har ma gwamnatin ta biya musu komai da komai aka dauke su a motocin gwamnati aka kai su har garin aka yi musu registration da komai an ba su admission letter amma wani abun bakin ciki da ciwo da damuwa shine yanzu haka an dawo da su gida wani ya je ya zauna ya murda biran sa ya ce dole sai an zo an sake musu screening sai wanda yake da credit 9 da kuma an ba su dama mai credit 7 mai credit 8 za su iya yi kai wani ya murda biro ya ce sai an dawo da su to ni ina ba ku shawara na farko mu yi musu addu'a Allah ya taimake su tunda dai har suka je jami'a aka yi musu aka ba su admission letter kenan suna da full requirement na shiga jami'a ko ba haka bane ba to in ban da sharrin bahaushe ba da mugunta irin ta bahaushe da rashin sani yancin kai da damuwa irin tamu ba da bakin ciki irin namu ba jami'a da suka je za su yi karatun su da suke da ka'idoji na daukar dalibi a jami'a yaran nan sun cancanta har kun kai su kun ba su sun ba su admission za su fara karatu an yi musu abin da za a yi musu haka kurun wani ya dawo yake wai sai in ana da credit tara a dawo da su wannan ba daidai bane ko muna kira ga mai girma gwamna kokarin da kake yi na tura yara karatu da manya karatu Allah ya saka maka da alkhairi ya maka albarka kuma jama'ar Kano suna maka addu'a ta musamman wallahi ko makiyin shi ne ko makiyin gwamnan nan ne ya kamata yi masa addu'a saboda taimakon ƴaƴan talakawa da akai ta tura su je su yi karatu ku rabu da maganar ƴan siyasa dan siyasa komin ko abu fari ne in ka nuna shi zai ce baki ne saboda ba kwa shiri amma mu a matsayin mu na masu addini masu adalci lokacin da mutum yayi daidai to kai be shi akan daidai shine kana da justice a cikin al'amarinka so har ka tura yara karatu da manya da wanda za su yi PhD da wanda za su je su yi masters da ƴaƴan talakawa da ake diba mu mun sani cewa galiba alhamdulillah akwai ne hanya ba za a ce ba hanya ba amma dai an samu ƴaƴan talakawa da yawa wanda ba su isa su je su yi wannan karatu ba an kai su so muna yi maka addu'a da gwamnatinka Allah ya saka maka da alkhairi da wanda suka baka wannan tunani Allah ya taimake ka akai amma waɗannan ƴaƴan talakawa da aka tura su har suka je aka ba su admission letter muna fatan wannan sako ya kaiwa gwamna ya ji ko wani wakilinsa a dubi girman Allah in dai ba wani abu aka samu na mundahana ko rashin cancanta ko wani abu ba daban to bai kamata a zo a haramta yaran nan karatunsu bayan sun yi sallama da iyayensu sun yi sallama da jama'arsu kuma sun maka addu'a akan wannan abin da kai kuma a zo a koro su kawai wani kawai yana zaune a kujera yana shan iska saboda an je an shiryo wasu listin daga baya ba mamaki wasu yayan wasu ne aka je aka shiryo listin kawai aka tara credit din tara na ƙarya ko na gaskiya kawai ake so a zo a dawo da waɗanda aka riga aka ɗauka gaskiya wannan ba daidai bane kuma ina ba ku shawara ku duk masallacin juma'a garin nan ku je ku sa yi muku addu'a duk wanda ya muku kutun guila akan wannan abun Allah yi masa kutun guila dan wannan zalunci ne saboda ana lalata musu rayuwarsu ne bana jin gwamnati za ta dauki yaran nan ta kai su karatu a jami'a ba tare da an yi screening din su ba har sai gwamnatin ba ta da tsari ne haka aka dai ya mutane a ba duba takardun ku ba da an san ba ku cancanta ba aka kai kwara aka ba ku admission letter wannan ma ba suka bane wannan yake nuna cewa ashe tsarin ana tafiya nema da ka kenan so wannan to nan asiri ne so muna kira waɗannan ba za su rage komai ba dan an ba su yi karatu ba za gwamnati ba za ta kare da komai ba so a taimaki waɗannan bayan Allah kuma dan Allah ku musu addu'a Allah ya taimaka musu kuma ni na sani cewa a iya sani na insha Allah zai yi wahala in dai sakon nan ya je wa gwamnati ta hanyar da ya dace ba tare da ya duba waɗannan ba kuma ga kafafun watsa labarai nan ku shiga dan shine makamin ku yanzu shi ya saura muku ku je ku yi ta kuka a radio ku ce ku kuna neman a taimaka muku tunda kuɗin ku ne hakkin ku ne ni I don't know na kasa gane abin ban fahimta ba ni dai a tunani na ko ni ne nan gani na haka in dai zan dauki yara an kai su karatu wata jami'a ina jin sai na screening takardun kuma bai kamata ka dauki yaron da ba shi da takarda ta standard university standard ba ka dauke shi ka kai shi wata jami'a har a dauke shi har a ba shi admission ba tare da yana da wannan sharadin ba to me yasa bayan sun je har an musu registration sun zauna kuma za a ce wai a dawo da su wai za a sake wai sabon screening to ka ji a jami'ar ma sai da aka jefa akai musu a jami'ar ma sai da aka je akai musu a can din akai musu screening din amma wani yanzu baya so ya ce sai an dawo da su to yanzu dai ga sunan an dawo da su ga sunan muna karatu da su
muna fatan Allah ya kubutar muku. Kun ga wannan shine wato wani lokacin malam kaji ko ana zagi yan kudu ana zagi yan wa yan wallahi malam nake ga mu arnan ne yan kudu ba za su yi haka ba, suna da mugun rufa a junan su asiri wallahi malam. Ko malam babu inda babu alfarma ƙarya yake wallahi, ko ofishin shugaban kasa ana alfarma, to me ma wace alfarma ma kai musulmi sun cancanta. To wannan shine illar Bahaushe da mugunta irin ta Bahaushe. Yanzu kaga mu ne muke cin dunduniyar junan mu abin tausayi. Wanda aka dauke shi aka kai shi jami'ar Benin aka biya mai kudi, kai ka san dan talaka ne yana murna yana jin dadi bai da hali, tunda ya rubuto takarda yana bukatar taimako ya san yanzu kun lalata mai rayuwarsa, shikenan kuma za a lalata al'amuran shikenan. Muna fatan Allah ya kiyaye. Kuma irin waɗannan wallahi suna so ne su lalata maka gwamnatin ka ya mai girma gwamna, za su yi maka illa ne su jawo maka zagi a gari. Yawwa, kuma ya kamata kai kushin din su ya akai suka tura su in ba su cancanta ba, ya akai aka tura su har akai musu interview, har akai musu screening, aka musu anan gidan gwamnati, aka musu administration of education, aka musu a ina ne, aka je jami'ar akai musu. Kuma su yan kudin da aka je a Benin din har suka bada admission yaran ku sun cancanta, kuma yanda gaba a dawo da su a ce za su sake zaman screening. What is nine credit? Shi gidan kowane yaro sai ya ci credit tara. Yanzu haka wallahi shi wanda zai ce a wannan din naran zai da Allah in za a duba riwayakin sa wallahi tallahi bai ci nine credit din ba. Allah ya sauke. Muna fatan Allah ya taimaki tsarin ya ci gaba. Waɗanda kuma suke neman su kawo illa a wannan tsari na taimakon 'ya'yan talakawa wajen ba su karatu ko su lalata ainihin wato tunanin gwamnati na taimaka wa waɗannan 'ya'yan talaka, Allah ya rusa su kada Allah ya ba su dama. Wannan shine abin da aka gaya mana, kuma shine abin da muka fahimta, kuma shine abin da muka bincike. In akwai wata magana ba wannan ba, to ba mu san da ita ba, sai kuma a sake yin bayani daban, sai kuma mu bada wata fatawa daban. Dara ya ce kawai sun zo an ba su takarda ba su yi bincike ba, yanzu sun ba da mu wannan sai da muka bincika abin da aka gaya mana kenan. So idan akwai wani jawabi ba wannan ba, to kuma sai a saki gaya mana, sai mu zo mu warware abin da muka faɗa, mu kuskure muke. Wannan bawan Allah yake cewa Allah shiga wata malam dan Allah dangane da kiran sallah a cikin masallaci ko a wajen masallaci, wanne yafi a kiran sallah a wajen masallaci shi yafi. Akwai malaman da suka ce kiran sallah a cikin masallaci ma bid'a, so a kira a zance mafi inganci yi a wajen masallaci shi yafi. Ko kun dan jona ne yanzu kudan an dan taba ne anan ko, to Allah ya afuwa, sai ka dauki lafiya ka kai mu tuba kenan. Ka san mutanen naka wai su fanko na gida ma ba sa kyalewa, yanzu ka ga anan aka yi kun dan daga mutane kafa ba ba ran su ba. Wannan yace da Allah mala akwai wani tsari ne da ya tabbata dangane da yadda ya kamata a ajiye gawa idan za ta kwana, ko yayin da aka dauke ta zuwa wajen sallah ko makamantan haka. Yace ina fatan malam ka fuskanta. Na fuskanta. Okay, na za fuskantar da ita. Yawa. Gawa dangane da lokacin da akai mata wanka, akai mata wanka za a yi mata sallah, shari'a ta shimfiɗa, za mu zo mu karanta wannan duk tambayoyin da za mu zo mu babi a kai insha Allah. Amma a gurgurde dai in an yi mata wanka an shirya ta tana cikin likafa ne, to ana so a sa takalli gabar, takalli gabar. Amma lokacin da gawa yake kwance ba a yi masa wanka ba, mai komai ba zai kwana, za a bar shi a kwance a rigingine sa yadda yake, diya da kwantar da shi yayi a rigingine sai a lullube shi, amma shari'a ta ce a rufe shi. Ina fata ana fahimta. Idan kuma an masa wanka za a mai sallah, to sai a sa shi ya kalli gabar. Na'am. Wannan yake cewa da Allah malam ina yi wa malam fatan alkhairi. To yace tambaya ta anan ita ce, ina da wata ƴar uwa mijinta ya rasu, ya bar mata yara biyu, mace da namiji. Bayan ta gama yin takaba sai ta yi aure da aure. Yace ita ma sai Allah ya yi mata rasuwa, ma'ana ita matar da mijinta ya mutu din sai ta kaba ta saki sabon aure ta aure wannan miji sai ita matar su wai shin ya halatta wannan mijin nata nabi da ta aura ya aure wannan yar tata kun ji kwa macalar kwa saboda bazan kai ku saurara ku ji saurara ka ji mallam wai saboda yar ta ce in ba wannan mijin ba za ta kashe kanta in ba mijin uwarta ba kai jama'a mallam akwai al'amura fa a duniyar nan mallam na farko shine duk mutumin da ya aure mace ya aure ta bayan mijinta ya mutu har ya aure ta a matsayin miji suna tare kenan agola fa agola matar da ita yar da ita yar wani da ita wanda ita ke baiwa Allah ana auren tsohuwarki wannan ya zama ubanki in ku kika ce ba za ki yi aure kowa sai shi ba to kin ce ba za ki aure kowa ba sai ubanki رضي عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم سيالتي وربائبكم اللاتي في حجوركم ربائب وأن إتشي الربيبة كنا يا أن أقول هذا سكي لكنكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ماتن دكوكا سادر إيسا وأن مدن يا أوليت تنبايو بيا سادر إيسا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف wannan fatawa ta saba wa ayar Qur'ani karara mutum baya auren agolarsa yar matarka ba za ka aure ta ba kuma yana nan wannan babin Imam Malik ya kawo shi mu wadda ya tattauna akan wannan matsalolin da yawa so haramun ne wannan aure haramun ne dan ya saba wa ayar Al-Qur'ani Allah kiyaye ka jiwo yarinya ka duba ƴaƴan zamani dan girman Allah kai jama'an nan jaraba da bai sai kama mallam ashe ita wato ma ina jin uban wato ubanta ya mutu wani ya auri uwarta ita farmaki ma take kaiwa wa kan wannan mutumin shi son sa ma take ma kaji wai in ba shi ba za ka kashe kanta kaji ba kai kai wannan ƴaƴan zamani Allah ya tsare mu mallam kai Allah kiyaye abu na karshe mun ba da aiki dangane da adadin universities the federal universities da kuma state universities da private universities to wannan uwa ya je yayi bincike Allah ya saka masa da alkhairi wanda muke da su a Najeriya gaba daya to ga sunan dan ku je a matsayin ku na yan boko sannan kuma ku san yadda kasar ku take ya binciko abin dalla ga sunan in ya bada izini yayi photocopy ya bashi a gurin hukumar masallaci saboda dalibai na farko private universities wadanda ba na gwamnati ba akwai guda 25 ha 51 private ba to okay wasan ba su ko su ba bai yace private universities akwai 51 a Nigeria private universities wanda ba na gwamnati ba guda nawa ne to kwaya ɗayan rak ita ce arewa ita ce ta Atiku Adamawa Adamawa state ko Futi ko Abtikai kun ji fa jama'a private university a Nigeria nawa ake da ita 51 kwaya ɗaya ce rak a arewa guda 50 gaba ɗaya suna kudu kaga amsa ta fara fitowa ko inda za a samu profesoshi da doktoci za ku sha mamaki shi ma labarin yanzu state universities akwai guda 38 wannan state universities 38 a iya binciken abin da ya bayyana ko ina akwai state university ko ina ko wace jiha cikin jihohin arewa amma banda Zamfara da Borno Zamfara ba su da state university Borno ba su da state university Allah sa ƴan Zamfara da ƴan Borno sun ji Kano ne kuma muke da guda biyu a Najeriya alhamdulillah to mun nan mu ma nan dai mun dan yunkura kenan to sai kuma federal university university na gwamnati guda 40 ne daidai a din Najeriya gaba daya jami'a 40 ne daidai abinda ka manta baka binciko ba nace da ka bincika mana guda nawa ne a arewa guda nawa ne a kudu shine baka yi ba to jama'a kun ji sakon universities kun ji state universities kun ji federal universities kun ji kuma private universities ko yawa so yanzu abinda muke so mu ji yanzu wannan federal universities din nawa ne ake da su a arewa nawa ake da su a kudu sai abinda ba a kawo mun ba har yanzu adadin doctorship a Najeriya da adadin professorship a Najeriya na san ba za a iya bada exact figure din ba but za a iya dubawa dai a gani na san ba za a rasa ba yana nan a rubuce anan ma a duk jami'o'in za ku gani akwai professorship anan ma duk akwai sunan professorship sai ka irga professor kafiri guda 5 6 7 za ka samu musulmi daya ga sunan da yawa duk a rubuce ko ga sunan sunanan da yawa professorship ga sunan amma ina gaya maka abin da ba a cewa komai sai dai addu'a Allah ya rufa asiri so wannan shine sakon muna jiran sako na biyu ga takardun nan suna nan da sunan fa university sun gaba ɗaya da jihohin gaba ɗaya ina gani yana da kyau saboda dalibai ayi photocopy a bari a masallaci wanda yake so sai ya zo ya dauka ko kuma ka ga musu website din da ka samu ko na makamancin wannan insha Allah so to ga wata takarda na mallaki kirma ya bani amma ita sai insha Allah ustaci okay to ba laifi ina manta ban faɗa ba duka jami'o'in Najeriya gaba ɗaya 129 ne kai ma haka da sa ɗin kai baka ko jami'o'in Najeriya an tambaye ka a Najeriya gaba ɗaya Najeriya universities nawa ake da su 129 guda 40 na gwamnatin tarayya guda 38 na gwamnatin jihohi guda 51 masu zaman kansu kamar yadda dan wayar buto yawa to gashi wannan ya dan zo da binciken mai dan kyau yace guda 40 na gwamnatin tarayya din nan guda 16 ne kawai shugabannin jami'o'in musulmi ma'ana vice chancellor din kun ga wani abu shi ma ko a cikin jami'o'i guda 40 na gwamnatin tarayya federal universities musulmi guda 16 ne kawai musulmi suke shugabantar ta gabaɗaya sauran jami'o'in aljihun baya ne ya ce toba laifi ya dai wasu bayani insha Allah wani sati idan na zo zan karanta dan gashi ma ya magana akan masu PhD din da masu ya kawo figures din wani sati na zo zan zo da shi dan ku dada zuwa mana da wani bincike wannan zan sata a nan takarda za ta taimaka kwarai haka nake so a rinka bincike ku rinka shiga kuna bincike zai taimaka abin da ya shafi kasar ka ya shafi rayuwarka to sai ga baraka zama ba gidaje ba kun ga yanzu wannan ku samari ne matasa masu tasowa ko kun ga yanzu kalubalen da suke fuskanta mu ko so idan kun yi karatu na zamani din na addini sai ga ya za ku yi putting in sa in practice sai da za ku taimaka wa al'ummarku ba ku tsaya a titi ana diban ku yan siyasa kuna ta yawo kuna ta kona motocin mutane kuna ta rushe gidajen mutane kuna bambancin siyasa kuna hawa kan wando kuna zage-zage ba shine ba yanzu an daina wannan siyasa mai manufa ake ya za a yi a kubutar da al'umma da jama'a gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko ta jama'ar shi muna neman Allah ya mana afuwa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da Allah jama'a muna fadakarwa